daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barka da asuba, yau Laraba 20 ga watan Yuni shekarar 2018. Shirin mu na karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana ɗayan dare a nan Washington. Da farko ga kanin labaran duniya.
Yan majalisar dokokin Amurka sun amince su jingine bambancin siyasa domin daukar mataki akan shirin na raba yara da iyayensu da gwamnatin Trump ke a halin yanzu. Kasar China ta yi barazanar mayar da martani ga Amurka akan matakin ƙarin kuɗin harajin cinikayyar da suke tsakanin su. Wata tawagar harkokin tsaro daga Afghanistan ta kai ziyara aiki a ƙasar Pakistan.
To a Najeriya shugabannin hukumomin tattara bayanan sirri daga kasashen da ke yankin tafkin Chadi sun fara wani taro a Abuja kan batutuwan da suka shafi tsaro a kasashen yankin.
Eh wannan taron da muke irin wannan layan neman gudunmuwa a hada gwiwoyin mu dan mu samu mu ciyo kan wannan matsalar. Dan ya zama to jama'a mu su samu su rayu kamar kowace kasa.
A wani taro makamancin wannan amma a fannin sufuri, kwararru daga yankin kasashen yammacin Afirka sun halara a birnin Yamai domin yin dubi kan matsalolin da ke sa hanyoyin zirga-zirgar motoci a yankin suke saurin lalacewa.
Wata hanya idan aka gina ta dan ta yi shekara 25 mafi yawa ba ta huce ma shekara 5 ta soma bace.
Za ku ji me ke haifar da hakan, sannan muna tafi da shirin demokradiyya. Amma kafin duk waɗannan sai ladan Ibrahim Ayawa wanda zai gabatar da shirin demokradiyya ya karanto mana labaran duniya da farko. Sunana Mahmud Lalo.
Masu are, assalamu alaikum. A jiya Talata ne duka ƴan majalisar dokokin Amurka daga dukkan jami'un da ke majalisar suka amince su dauki mataki a majalisance domin kawo ƙarshen tsarin na raba yara da iyayensu a bakin iyakar Amurka da Mexico. Wannan dai gwamnatin Trump ce ta kirkiro shi, wanda kuma ya haifar da damuwa a majalisar dokokin na Amurka. Babban daraktan hukumar kula da tallafawa yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF Henrietta Fore ta bayyana wannan matakin a matsayin abu mai so sarai. Ta ce yawancin waɗannan yaran da ake rabawa da iyayensu ƴan ƙanana ne da ba su mallaki hankalinsu ba, amma an raba su da iyayensu da ke neman mafaka a nan Amurka. Da yake magana amadin akan wannan lamari, mai magana da yawun hukumar ta UNICEF Christopher Blurerak ya ce ta kowace hanya yaran suka samu kansu cikin Amurka, yaro ai yaro ne, kuma suna da ƴancin su samu kariya a duk inda suke, kuma su kasance tare da iyayensu.
Detention and family separation are traumatic experiences that can leave children more vulnerable to exploitation.
Yace tsara mutum tare da raba shi da iyalansa abu ne da ke tura mutum cikin halin kunci da damuwa, wanda kuma hakan na iya tura yaran su zama fandararru ko kuma su zamanto an bude kofar cutar da su, tare da kasancewa cikin yanayin damuwa a kowane lokaci, wanda bincike ya nuna cewa hakan zai iya tasiri a rayuwar su. A lokacin da yake wa taron masu kananan ƴan kasuwa jawabi jiya a nan Washington, shugaba Trump ya ci gaba da dagewa akan wannan mataki da ya dauka dukko da shan suka, amma ya kemara gas ko a jikinsa game da wannan sabon tsari da gwamnatin ta bullo da shi na raba yara kanana da iyayensu a bakin iyakar da ke kudancin Mexico domin kawai sun shigo kasar ta barauniyar hanya. Kasar China ta yi barazanar da shugaba Trump yake yi na ƙarin kuɗin haraji akan kayayyakin da suke cinikayya da Amurka a matsayin wani yunkurin kai ƙasar makura da neman tozartawa, wanda kuma tuni ita ma ta yi barazanar ɗaukar matakin ramuwar gayya. Kasar China ta mayar da martani ne a jiya lokacin da shugaba Trump ya ce yana shirin ƙara harajin dala biliyan 200 a kayan da kasar ta China take sayarwa Amurka, musamman ma idan kasar ta ƙi ta sauya tabiyoyinta. Daraktan hukumar kasuwanci na fadar White House Peter Navarro ya shaidawa manema labarai a jiya Talata cewa fadar ta White House ta baiwa kasar China duk damar da take bukata domin ta canza tabiyoyinta, amma ta ƙi ta yi gaban kanta. Wata tawaga akan matakan tsaro mai ƙarfin gaske na ƙasar Afghanistan ta kai ziyara zuwa ƙasar Pakistan a jiya Talata domin tattaunawa ta musamman da jami'an gwamnati na Pakistan akan yadda ƙasashen biyu za su gudanar da samun zaman lafiya da sulhuntawa tsakanin ƙasar ta Afghanistan. Wasu majiya masu tushe daga ƙasar ta Afghanistan sun shaidawa muryar Amurka cewa tawagar ta Atmar ta kasance a Islamabad har na tsawon sa'o'i domin ta gana da shugaban hukumar tattara bayanan sirri na kasar da ma babban jami'in kula da musayar bayanan sirri tsakanin hukumomin tsaron kasar. Suka ce tattaunawar da jami'an suka yi ya mayar da hankali ne akan rikicin gwamnatin kasar ta Afghanistan da 'yan kungiyar Taliban da kuma dakatar da buɗe wuta har na tsawon kwanaki uku da musulmai suka yi suna bikin karamar sallah. Sai dai kungiyar Taliban ta ki ta kara adadin kwanakin da ta diba na dakatar da buɗe wuta wanda ya kawo ƙarshe a ranar Lahadi wanda kuma tuni kungiyar ta koma bakin daga. Sai dai gwamnatin ta Afghanistan ta dauka cewa za a kawo ƙarshen buɗe wuta a ranar Laraba wato yau kenan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane da yawansu ya kai sama da miliyan 68 ne a duk faɗin duniya aka tilastawa barin gidajensu sakamakon yaƙi, tarzoma ko kuma tursasawa. Filippo Grandi, shugaban hukumar ta 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ya faɗa wa manema labarai a jiya Talata a Geneva cewa a cikin shekarar 2017 adadin da irin wannan iftila'in ya shafa sun kusa kai miliyan 3, ya ce adadin ya zata na shekarar 2016. Grandi ya ce kashi ɗaya da ya kai biyu bisa uku waɗannan mutanen sun fito daga ƙasashen da suka hada da Afghanistan ne, Syria, kudancin Sudan, Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Sai dai ya ce binciken da hukumar ta yi ta gano cewa kashi 88.5 na 'yan gudun hijiran sun fito ne daga ƙasashe matalauta ko kuma masu tsakatsakin arziki. Ya ce wannan zai sa a daina ci gaba da yada ra'ayin cewa wannan matsala ce ta ƙasashe masu arziki. Amurka ta bayyana ƙudurinta na ficewa daga Majalisar Kare Haƙƙin Bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya kamar yadda jami'an ma'aikatar harkokin waje suka bayyana. Jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Nikki Haley, ita ce ta bayyana hakan a nan ma'aikatar harkokin wajen da ke Washington DC jiya Talata. Ta ce matsayin Amurka a yaƙi da kare haƙƙin bil'adama bai ba ta damar ta ci gaba da kasancewa cikin irin wannan tawagar munafunci da son kai ba, wanda aikin da ake yi a wannan wurin ba kare haƙƙin bil'adama ake yi ba, sai dai zundan kare haƙƙin bil'adama kawai ake yi. Sai dai furta wannan matsayi ke da wuya sai Isra'ila ta maiwa Amurka da martani. Jakadanta Dani Danon ya ce suna maraba da wannan mataki da Amurka ta ɗauka domin wannan ya ƙara nunawa a sarari cewa Amurka ta tabbatar da ƙudurinta na gaskiya da ke nuna rashin amincewarta da nuna makauniyar ƙiyayyarta ga Isra'ila a cikin sauran da ta kasance cikin sauran hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma son da take yi a riƙa binta sau da ƙafa ba tare da ƙalubalantarta ba a duk abin da ta ce ko kuma ta faɗa.
Ladan Ibrahim a yau ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya shugabannin hukumomin tattara bayanan sirri daga kasashen da ke yankin tafkin Chadi sun fara wani taro a Abuja kan batutuwan da suka shafi tsaro a kasashen yankin. Taron na gudana ne tare da haɗin gwiwar rundunar sojin Amurka ta AFRICOM da ke yankin na Afirka. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana.
As we embark upon this conference, the directors of military intelligence,
Daraktan hukumar leken asiri na rundunar sojojin Amurka, Rear Admiral Tom Wilbert kenan, ke jawabi yayin buɗe taron shugabannin hukumomin leken asiri na rundunonin sojojin ƙasashen yankin tafkin Chadi da haɗin gwiwar rundunar dakarun Amurka da kenan Afirka, wato AFRICOM, da ake yi a halin yanzu a nan Abuja. Kamar yadda muka fara wannan taro da daraktocin hukumomin leken asiri na sojojin ƙasashen kasashen yankin tafkin Chadi yana da kyau mu duba muhimmancin wannan taro muhimmancin aiki tare yayin da muke aikin samar da zaman lafiya mu a rundunar sojin Amurka abubuwa uku muke fara sanyawa gaba yayin da duk wani arangama ya taso wato mu fara sanin wuraren da muka samu kanmu ciki mu gama da abokan gaba sannan mu karfafa matakan tattara bayanan sirri
neutralize enemies and build intelligence capacity.
Babban Daraktan Hukumar Leken Asiri na Rundunar Sojojin Najeriya, Air Vice Marshal Muhammad Sani Usman, ya jaddada muhimmancin aikin kawar da ƴan ta'adda a dukkan ƙasashe.
Terrorism hinges on ideology espoused by the so-called Islamic State and Al-Qaeda.
Ta'addanci musamman na ƴan ƙungiyar IS da Al-Qaeda da ma abokan burminsu wacce ke haddasa barazana ga zaman lafiyar ƙasashen duniya al'amarin da mu a wannan yanki ba za mu amince da shi ba saboda haka dole mu fahimci cewa yanzu babban abin da ya sha mana kai shine kakkabe dukkan nau'in ta'addanci da ƴan ta'adda domin muddin aka bari ta'addanci ya samu gindin zama a ƙasa daya to ku tabbata hakika ka iya mamaye dukkanin yankin kanar Major Lamin shine daraktan hukumar leken asiri na rundunar sojojin jamhuriyar Niger
kasan wannan harbuki na wannan tashin hankali ko mi hekin lisai da lisai ake an san ba karaman matsala ce ba to kuma komi cikin lokaci yake shi yanzu wannan kamar meeting din da muke yi wannan taron da muke yi wannan neman kullum a hada gwiwoyinmu dan mu samu mu ciyo kan wannan matsala dan ya zama to jama'a mu samu su rayuwa kamar kowace kasa
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wai ga dike dun mutuwa mai bantra do sai soja. Wai dike dun mutuwa mai bantra do sai soja. Don wata fitina ita ta mu sai soja. Don wata dike wa ita ta mu sai soja. Wai kin da arna akai ko akai gayya ta kare. Ama a hana ko talala ce soja. Ama a hana ko talala ce banan baban gamu wa don beta gamu wa kashin make ta daro kuma da aka ba gaya banan baban gamu wa don beta gamu wa kashin make ta daro kuma da aka ba gaya soja kun dike dun mutuwa ba ba godo sai soja
So kwararru a fannin sufuri daga kasashen yammacin Afirka na gudanar da wani taro a jamhuriyar Niger domin tattaunawa kan matsalolin da ke haddasa lalacewar hanyoyin zirga-zirgar motoci a yankin da yadda za su kullo da shawarwarin da a ƙarshe za a gabatarwa da gwamnatoci. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Mumuni Barma, ya yi kuma da ƙarin bayani.
Waiwaye akan wasu matakan da aka ɗauka a shekarun da suka gabata da nufin magance matsalolin da ke haddasa taɓarɓarewar hanyoyin zirga-zirga na kan gaba a jerin muhimman batutuwan da wannan taro zai mai da hankali a kansu. In ji Alhaji Mustapha Kadi Umani, jami'i a ma'aikatar suhurin Niger.
Wata hanya idan aka gina ta don ta yi shekara 25, mafi yawa ba ta huce ma shekara 5 ta soma ɓaci. To shi an muharin yau za mu sauraron kasashe kowace guda-guda za ta zo ta ba da bayani. Idan aka ba da bayani sai a ce mi a shawarwarin da za a cewa hanyoyinmu an ɗauki niyyar wannan doka wadda aka ɗauka 14 ba za a ƙara taka ta ba. Su waɗannan masu hannu da shuni masu taimaka mana sukan ce idan mu da kanmu ba mu ɗauki wato matakin ne ba na mu kare hanyoyinmu to su ba za su ma ba mu wato kudade ba mu yi hanyoyi to mu kuma mun san hanya ita ce alheri ga ƙasa.
Bayanai sun yi nuni da cewa jamhuriyar Niger ce kadai ta so mazartar da dokar mutunta ka'idar lodin motocin da kwan kaya daga lokacin da kasashen EMOA suka bullo da wannan tsari kawo yau. Dalili kenan da gwamnatin kasar ta buƙaci kiran wannan taro.
Mun ce idan waɗance ne ba su soma aiki da wannan doka ba mu ka azamuna tunda cikin wannan matsala mu ne ke wahala.
Ministan manyan ayyukan gine-gine Kade Abdullahi na ganin akwai buƙatar ƙasashe su haɗa kai don ƙayyade girman bodin manyan motocin da ke da kon kaya yayin da ya zama wajibi a ƙarfafa matakan binciken irin waɗannan motoci tun daga tashoshin jiragen ruwa
to shine wannan anka ce ai kokari a rage motocin nan masu sharkin mai yawa su koma bisa sharje da ya kamata bakin teku ko ba to ke kawo kaya ya kamata an ka aje cikin bore ya kamata kayan nan in za a kawo su Niger a hiddo su a auna in ka auna su a sako wannan takarda wannan reglement yace a sako shi cikin motoci store su Niger motocin wannan wani kuskure wace aka musu ba ne da suka fito bane da wajen masu kira su aka ce to bodi dan karin na bodi bai da kamata ba
ci gaba da ayyukan wayar da kan masu hannu a sha'anin dakon kaya a kasashen Emowa da makwabtan su Nigeria Ghana da Guinea-Bissau wata muhimmiyar hanya ce da za ta kawo canjin tunanin da zai yi dalilin soma aiki da tsarin da aka kullo da shi a can baya in shi Shuid Fagumi daya daga cikin waɗanda ke wakiltar jamhuriyar Benin
le premier problème c'est que tous les acteurs n'en sont pas encore conscients et donc il faut commencer par une grande sensibilisation
sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Niger
hada kan mu a tsirar kamu sojuna manufar mu anan da mutangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai mai
fagida sule yanzu agugu anan na cewa karfe 1 dare ne da kwata yanzu kuma ga so mun tabi daga shirin mu na hantsi
daga abin da na gani abu ne wanda yafi karfin jihar Bauchi ina kira ga da farko dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta kawo mana dauki ina kira kuma ga dukkan yan Najeriya masu hannu da shuni su shigo don su tallafawa al'ummar jihar Bauchi da wannan masifa ya rufa da su
gwamnatin jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar kenan a tattaunawar da yi da muryar Amurka bayan iftila'in mummunar guguwar ruwa da ta fada wa jihar da kuma gobara da ta laƙume a kasarin kasuwar Azare a ƙarshen makon da ya gabata sai a tare mu a shirin mu na hantsi domin jin cikakkiyar hira yanzu kuma ga shirin demokradiya
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiya a yau wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa zan gabatar hanna yan makonni kafin ma dugun shirin ya dawo bakin aiki yau shirin zai duba batun mayar da ranar 12 ga watan Yuni ne a matsayin ranar hutun demokradiya a Najeriya abin da ya karo da suka da kuma yabo daga bangare daban-daban na Najeriya akan haka ne shirin na demokradiya a yau ya gayyato Dr. Yunus Atanko shugaban jami'ar National Conscious Party wato NCP jami'ar da marigayi Chief Gani Fawemi ya kafa kuma Dr. Yunus shine shugabanta a halin yanzu wanda yake na son farko na ƴan arewacin Najeriya da suka yi wannan gwagwarmaya bayan soke zaben 12 ga wata da farko dai na tambaye Dr. Yunus Atanko ne me zai ce ga masu kan wannan lamari
to wanda suke cika gaskiya da mana adalci da ya farko ya kamata mu lura da gwagwarmayan da muke yi tun shekara aru shekara 2025 kenan akan wannan ayi da ne na maganar June 12 na mutunan tun daga farko da aka fara wannan kalubale mun yi shi ne saboda ta kai da Allah duk ɗan Najeriya a lokacin da aka yi zaɓen nan an yi zaɓe tsakanin da Allah da kuma sun yi shi duka kan doka da order kuma sun yi zaɓe wanda suke so Chief Gani kawai mun yana cikin waɗanda suka jagoranci wannan kalubale da aka samu kuma aka samu aka daure shi har kasa an ja shi ba abin da ba mai mana cin mutun shi saboda ya tsaya bisa kan gaskiya da yawan mu kuma maya da jam'iyyar mu da yawan mu an kakkana mu an daure mu mutum kuma har yanzu iyayen uwa kuma mutum ma inda ke ba wani an kace shi
to dakta wasu cewa suke bacin wannan karama da aka yi musu a Biola su Gani Fawemi da kuma ayyana wannan ranar wasu na kira gwamnatin tarayya cewa ta bayyana Abiola a matsayin wanda ya ci zabe sannan kuma duk haƙoƙin da ya kamata a biya shi a bashi a ba iyalin shi baka jin cewa sun wuce makadi da rawa a wannan bukata da su kuma
ai da amma idan ka ga irin wannan na faruwa dole ne ka samu wanda za su iya fitowa su ce ga su sun yi da kuma su ce a'a ya kamata a yi kaza ko kuma da kamata a yi kaza wannan dole za ka same shi ganin zaben ba sai yanzu kuma ba ka cewa cewa a biyo na da kamar shi gaba kasa ban gomba a fita ba ba fita ba har yanzu an bar mai kudin abin da ake shi ne kudin an buƙe kudin a sa mutane ya tattowar lalle an tattowar an yi rashin gaskiya a lokacin nan kuma to amma abin da muke tsoro shi ne idan nan sun nan ma aka ce za a ce ya ci zaɓe an furta cewa ya ci zaɓe ya za a yi ce nan za a dawo da shi ne a yi gyara ba an da za a yi a yi gyara su da ya yi wa shi da sun yi to nan ne mun yi haƙuri amma abin da ba za mu haƙura ba shi ne jama'ar 'yan Najeriya da suka yi mutu a kan wannan tafiyar har yanzu suna nan a cikin wani hali na ƙaƙani-ƙari har yanzu mutane suna tunanin tsoron Allah an yalla Najeriya din da za su ci gaba ko kuma ba za su ci gaba ba to wa'annan shi abin da ya kamata mu yi la'akari da shi yanzu kuma mai kokarin mu tabbatar cewa shugabannin da suke mulki yanzu ne sun yi wa mutane adalci abin da ya sa kenan shugabannin fawaye yi da ci a biyo na da ire-iren mu muka fi wannan gwamnati to amma abin da suke fi wannan saboda shi ne har yanzu yana addu'a 'yan Najeriya
to yanzu ina nasaba wannan zaɓe da waɗannan matsaloli da ka lissafta me ya mahaɗin su da wannan zaɓen 12 ga wata
ai ka san a lokacin zaben da muka yi mun zaɓi mutum ne da muke ganin zai yi mutane adalci tun lokacin da abiyo na yake matasa ne masallaci ne wai lokacin ma mun da mun da kuma sa kali suna nan duk abiyo na yake muka mutu da kuma jama'a ta sun ci wanda kala shi ya sa ire-iren mu ai da yawa a lokacin nan muka tsaya muka zaɓe shi muna gani a lokacin nan da inda shi ne shugaban ƙasar Najeriya in kama lawo sai abubuwan da yake a zaman 'yan Najeriya da iya rage su da ke da su.
Wasu na cewa bai kamata a karrama mataimakin Abiola ba wanda suka yi takara tare saboda shi ya ƙaurace ma wannan fafutuka kuma har ya anshi mukami a gwamnatin da ta ɗaura Abiola. Ku ƴan da kuka yi wannan gwagwarmaya ya kuyi kallon wannan al'amari?
Eto gaskiya shi Baba Janaki Gine a lokacin ya bar tafiyar da muke yi a lokacin saboda wa'yansu a bayani da shi ya ba a lokacin da ya bari shi da kansa ne shi kai zai iya bayani wa 'yan Najeriya me yasa ya bar wannan tafiyar kuma wannan ke ba shi wannan ke ba shi wannan lambar yabo tun lura da tsoro ya tare da Abiola ne a matsayin mataimakin da domin bayan da za a yi a ce an ba wa shi Abiola da kuma zaɓen mutum na mutum biyu ne a matsayin mutum ɗaya dole ya ba shi wannan amma kan gaskiya da yawan mu mu ji daɗi ba saboda bukar jirgin nan da ya yi a lokacin nan kwanakin baya.
Zaɓen Abiola da aka yi wanda ke ku 'yan Arewa kuna cikin wanda kuka yi fafutuka tare amma kuma 'yan Kudu sai suna ganin kamar cewa laifin su kaɗai ya kaimawa ku da kuke cikin su kuma ku ba 'yan Kudu bane ya kuke ji ko kuma ya kuka ji.
Tsakani da Allah gaskiya duk wanda ya yi wannan bayanin cewa rufe ko tsawar ɗan su suna ganin kamar kuma shi aka ba daidai ba ne domin duk 'yan Najeriya ne suke zaɓen nan duk 'yan Najeriya ne suke zaɓen nan tsakanin su da Allah babu bambanci a lokacin in ma ka lura ai a lokacin babu bambancin addini babu bambancin kabilanci su ma duk suna takarar daga Abiola musulmi ne dan ofisit abin fita ba fa gana kin kibe ya fito daga Borno ko ba da rene ko kuma musulmi ne ba inda musulmi ba wanda aka bambanci a tsakanin su wani kima su ce da su wani kima wayannan mutane sun tafi a faɗi to da haka duk wanda ya yi magana cewa wani kira akwai wani bambanci da wani ko gaskiya bai wa kansa adalci ba kuma duk wanda ke zaɓen nan ba adalci
ba gan cewa ɗaukan sharukan a naɗa shi shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya ya isa a ce ya kwantar da zuciyan ku waɗanda kuka yi wannan fafutukan tunda ɗan jihar su ne ɗan jihar su Abiola ne
a haka zai yi za ka hada ba ai ba za ka hada ba na ku wannan rufa da fani a cikin ai kamar kana da ciwon kai ne kana kira da a kana da a malaria fever kamar ka tawara tawara na damun ka ko yaushe kudin da kana san to kudin ciwon kai ne ko da kudin san panadol to wata ran ba kai hankali ko ne ka san kanka a rami a lokacin abin da ake amfani da shi shi ne kuma ana sa rufa-rufa ake yi don mutane su ga fito ne lokaci zai wuce don mutane ya takura to shi yasa ai muna ƙara ƙarfi akan tafiyar mai da aka ci gaba da tabbatar da tsoron kowane dinkin wannan shabi ne dole sai mun yi wani gwagwarmaya ko yana ko ne ko mutum ɗaya ne sai mun fito mun fita saboda menene
da kai da zaben Obasanjo da aka yi a matsayin shugaban kasa kuma shi ma dan jihar ne shi ma wannan duru faru fa ne
shi ka ji mun faru fa ne mun da wannan ne 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 faru ko ne ne ko ko mutum da mutane ba in ka tuna a lokacin nan Obasanjo babbe da ma ba wanda yake tantance ma lokacin nan a nan ma an gara ba su shi ɗan kudin da ba ɗaya ba za su biyan baya ba kuma shi ba kansa ba su da bai ra'ayin a biyo ra wani tabbas ne kuma ko wanda ma baya ra'ayin ma shi kansa wanda aka zaɓa ɗin baya ra'ayin sa to a yi ba ko shi ne kurin an rufa mai ko an sa shi a shugaban ƙasa an ma fi ƙarfi da ɗaya kuma a cikin jama'a da shugaban ƙasa zai abubuwan da ake so ma a yi don a taimakawa jama'a inda a ce an yi su a lokacin wani ƙila mutane su fara haƙura wata kila a faruwa a lokacin ne ma wannan kuji a abuja ma hakkin zana fi mutane ake yi hakkuwar su ake to wasu ma ba su tattara su a abuja.
Masu adawa da wannan aya na ranar 12 ga watan Yuni a matsayin ranar demokuraɗiyyar Najeriya suna cewa Buhari ya yi ne domin neman kuri'an mutanen kudu. Me za ka ce game da wannan?
Wannan ba za ka yi ana mutane kan su magana ba. Domin abin da ke samun farko shi ne da a ce an yi wannan magana ne tun da farkon kafin suka ke samun ciki da wajen kasar Najeriya din nan. Da mutane da su yi sama a cikin wajen kila saboda zaɓe ba ne. Ko ni ma an ka tabbata da a yi wannan kuma an yi kila saboda zaɓe. Amma saboda zaɓe da cewar gaskiya mutanen nan da aka wannan abu gaskiya sun tsantsanta a basu kuma tun da wani shugabannin ƙasa nawa muka yi tun kafin a biyo rarraki. Mun kawo guda uku ba wanda ya yi tunanin to da kuma ya amfani da shi a siyasance in ya ci yana ya yi amfani da shi ko a siyasance ne alhamdulillahi.
Kana ji akwai abin da wannan zai canza a siyasar Najeriya?
Eh to a yanzu da kan ina tabbatar maka ɗan Najeriya sun riga sun san a kibla ɗan da zaɓen su zai kasance. Sun riga sun gama tunanin su sun san inda suke so wanda suke so su zaɓa idan ma zaɓen ya kai a lokacin nan.
To Dr. Yunusa mun gode. Yanzu amadin shi Dr. Yunusa din da Cubahiro Jodo ne da ya daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuma Allah yanzu kuma ga labarai a takaice.
A jiya Talata ne duka 'yan majalisar dokokin Amurka daga daukacin daga jami'u da ke majalisar suka amince su dauki mataki a majalisance domin kawo ƙarshen tsarin nan raba yara da iyayensu a bakin iyakar Amurka da Mexico. Wannan dai gwamnatin Trump ce ta kirkiro shi wanda kuma ya haifar da damuwa a majalisar dokokin. Babban daraktan hukumar tallafawa yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF Henrietta Fore ta bayyana wannan mataki a matsayin abu mai so sarai ta ce yawancin waɗannan yaran da ake rabawa da iyayensu 'yan ƙanana ne da ba su mallaki hankalinsu ba. Ƙasar China ta kira barazana da shugaba Trump ke yi na ƙarin kuɗin haraji akan kayayyakin da suke cinikayya da Amurkan a matsayin wani yunkurin kai ƙasar makura da neman tozartawa wanda kuma tuni ita ma ta yi barazanar ɗaukar matakin ramuwar gayya. Ƙasar China dai ta mayar da martani ne a jiya lokacin da shugaba Trump ya ce yana shirin ƙara harajin dala biliyan 200 a kayan da ƙasar China ke sayarwa Amurka musamman ma idan ƙasar ta ƙi ta sauya tabi'o'inta. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane da yawansu ya kai sama da miliyan 68 ne a duk faɗin duniya aka tilastawa barin gidajensu sakamakon yaƙi, tarzoma ko kuma tursasawa. Filippo Grandi, shugaban hukumar ta 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ya faɗa wa manema labarai a jiya Talata a Geneva cewa a cikin shekarar 2017 adadin da irin wannan iftila'i ya shafa sun kusa kai miliyan 3, ya ce adadin ya zarta na shekarar 2016. Grandi ya ce kashi 1 bisa kashi 3 na waɗannan mutanen sun fito ne daga ƙasashen da suka haɗa da Afghanistan, Syria, kudancin Sudan, Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Sai dai ya ce bincike da hukumar ta yi ta gano kashi 85 na 'yan gudun hijiran sun fito ne daga ƙasashe matalauta. Amurka ta bayyana ƙudurinta na ficewa daga Majalisar Kare Haƙƙin Bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya kamar yadda jami'an ma'aikatar harkokin waje suka bayyana. Jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ita ce ta bayyana hakan a nan a ma'aikatar harkokin waje da ke nan Washington DC jiya Talata.
masu haro da aka mu kawo ƙarshen shirin mu a wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad wato bakwai na agogon Ghana. Zamu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, za a iya garzaya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za ku ga hadda labarai cikin hotuna da ma video. Ina madadin shi ladan Ibrahim Ayawa da ya ci ni gabatar da shirin da Chiwa Hero Diodene da hada mana shirin baki din su sai injiniyan mu Jimmy Cook. Mahmud Lalo ke cewa sai mun hadu a shirin mu na hantsi idan Allah ya kai.